بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وروى عنه مولاه سفينة أنه قال الخلافة 30 سنة ثم تسير ملكا فكان آخر 30 حين سلم سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية وكان معاوية أول الملوك وفيه ملك ورحمة كما روي في الحديث ستكون خلافة نبوة ثم يكون ملك ورحمة ثم يكون ملك وجبرية ثم يكون ملك عبود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A yau talata daren Laraba 28 ga watan Safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432, wanda kuma ya zo daidai da 1 ga watan 2 shekarar miladiya ta 2011. A wannan majalisi, a wannan darasi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, wato inda muke magana ko muke sharhin saƙon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, musamman 'yan shi'a mazauna Iraki, wanda wannan shi ne darasinmu na 20, kuma a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci mai albarka, wannan shi ne na 134. Ibn Taymiyyah ya kawo mana maganar hadisin Ilbad Ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan hadisai wanda suka tattari al'amura masu yawa a ƙarƙashinsu, wanda muka yi sharhinsa a majalisi biyu. Sharhin wannan hadisi zai iya buƙatar sama da majalisi biyu, 3, 4, 5, to amma dai za mu taƙaita haka domin mu ci gaba da karanta sauran bayanai da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya kawo. Ibn Taymiyyah ya ce wa rawa anhu maulahu safinatu annahu qala al-khilafatu 30 sana thumma tasiru mulkan fakana akhiru 30 hina sallama sibtu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama al-hasan ibn ali رضي الله عنهما الأمر إلى معاوية. ملائكة وروى عنه مولاه سفينة بل لنبا ومائك صلى الله عليه وآله وسلم واندسونيش سفينة وتو أبو عبد الرحمن يا رويتو دقشي مائك صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال شي منزو صلى الله عليه وسلم يجي الخلافة 30 سنة khilafanci ko halifanci shekaru 30 ne, thumma tasiru mulkan sannan kuma sai ya zama mulki. Fakana akhiru 30 hina sallama sibtu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-hasan ibn ali radiyallahu anhuma al-amra ila muawiya, sai ya kasance ƙarshen shekara ta 30 lokacin da jikan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama al-hasan dan ali Allah ya kara musu yarda ya danka al'amarin shugabanci zuwa ga muawiya dan abu sufyan radiyallahu anhuma. Wa kana muawiyatu awwalal muluki, malai ce muawiya shine farkon sarakuna, wa fihi mulkun wa rahma,
yana wato mulkin sa yana tattare da mulki da kuma tausayi kamar ruwaya fil hadisi kamar yadda aka ruwaito a cikin hadisi satakunu khilafatu nubuwa khalifancin annabci zai kasance thumma yakunu mulkun wa rahma sannan a samu mulki mai tattare da rahma thumma yakunu mulkun wa jabariya sannan a samu mulki wanda yake tattare da kama kariya thumma yakunu mulkun adud sannan kuma a samu mulki wanda yake tattare da zalunci malai yake cewa wato dan ya nuna cewa khalifanci wato al-khulafa'ur rashiduna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a hadisin irbad ibn thariya inda yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina annabi yace ku rike sunnata ku rike sunnar halifofina shiryayyu to su wane ne halifofin annabi sallallahu alaihi wasallam shiryayyu daga ina suka fara kuma daga ina zuwa ina suka tike to shine ya kawo hadisin safina مولى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم wanda yake fassara lokacin da ake kiran sa zamanin khalifanci wato shekaru ne 30 haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya nuna yace al khilafatu 30 sana wato zamanin khalifanci zai dauki shekara 30 thumma tasiru mulkan sannan wannan khalifancin ya zama mulki wannan hadisi imamu ahmad da abu dawud da tirmizi duk sun ruwaito shi kuma hadisi ne sahihi wanda ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine malai yake cewa fa kana akhiru 30 hina sallama sittu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama alhasan ibn ali radiyallahu anhuma al'amra ila muawiya karshen shekarun nan 30 da annabi ya fada a wancan hadisi shine lokacin da sayyidina alhasan ibn ali ya miƙa ragamar shugabanci ga Muawiya dan Abu Sufyan Allah ya ƙara musu yarda wato idan muka koma zuwa ga littattafan tarihi za mu san cewa sayyidina Abubakar ya dau shekara 2 da wata 3 yana mulki shekaru 2 da watanni 3 yana khalifa sannan sayyidina Umar shi kuma ya shekara wato 10 da wata 2 yana khalifanci sannan sayyidina Usman shi kuma shekara 12 da wata 4 sannan sayyidina Ali shi kuma ya shekara 4 da wata 9 sannan sai sayyidina Al-Hasan ibn Ali shi kuma yayi wata 6 idan ka tara waɗannan shekaru da watanni su za su baka 30 sana to shekara 30 wannan sai ya dace yayi daidai da maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-khilafatu 30 sana sannan idan ka duba za ka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a watan Rabiul Awwal shekara ta 11 bayan hijira shekara ta 11 watan Rabiul Awwal manzo sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sannan in ka koma littafin tarihi sai ka samu sayyidina Al-Hasan ibn Ali ya danka ragamar shugabanci mulki zuwa ga sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan a shekara ta 41 a cikin watan Rabiul Awwal kaga in ka duba ka cire shekara 11 cikin 41 abinda zai baka shekara 30 daidai to kaga wannan ya tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shi da abinda malamai suka fada kuma malamai da dama na sunna sun shigar da wannan watanni 6 na shugabancin Al-Hasan ibn Ali cikin wannan da'ira ta al-khilafatu nubuwa da annabi ya fada saboda haka khulafa ar-rashidun sun fara da sayyidina Abubakar suka kare da sayyidina Al-Hasan ibn Ali wannan shine da'irar khilafatu nubuwa wannan wata 6 da yana da ragaman mulki wato sune watannin suna cikin wato da'irar al-khilafatu nubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada sayyidina al-hasan ibnu ali an shugabantar da shi bayan kashe mahaifinsa ali ibnu abi talib radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta 40 bayan an kashe shi sayyidina al-hasan ibnu ali shi kuma aka yi masa chaffa a matsayin shine khalifa mutanen iraki da mutanen hijaz da mutanen yaman duk suna karkashin shugabancin sa domin waɗannan sune garuruwan da mahaifinsa yake shugabanta kun sa akwai garuruwan da suke karkashin mutanen sham karkashin muawiya to a wancan tsawon lokaci muawiya bai yi da'awar shine khalifa ba bai yi da'awar shine amirul mu'minin ba shi dai abinda ya ja akansa shine batun jinin usman radiyallahu anhu cewa a meko waɗanda suka kashe sayyidina usman a yi musu kisasi sannan shi da jama'arsa su mi ƙauya wanda har wannan ta kai ga zubar da jini da yaƙe-yaƙe sannan kuma abin bai samu ba to ya tsaya a wannan matsayi shi bai yi shelar cewa shi ma yanzu ya zama khalifa ba domin tarihi ya nuna cewa sayyidina muawiya bai ja da sayyidina ali akan khalifanci ba to bayan da khawarijawa ƙarƙashin jagoranci Abdurrahman ibn Muljim suka kashe sayyidina Ali yayi shahada sai ya kasance sauran mutane sun zaɓi sayyidina Al-Hasan don ya maye gurbin mahaifinsa kuma alal haƙiƙa a lokacin babu wani wanda ya fi cancanta da ya zama khalifa ɗin kamar sa saboda aka zaɓe shi a matsayin ya zama khalifa lokacin da mutanen Iraki za su yi masa chaffa a matsayin khalifa ya ce to zan yarda amma da sharaɗi guda shine ku yarda ku yi yaƙi tare da ni idan har zan fita yaƙar wani wato su haribuna man haramtu ku yaƙi wanda duk zan yaƙa wato salimuna man salamtu sannan ku yi sulhu ku zauna lafiya da wanda duk zan yi sulhu da shi wato ku yarda idan yaƙi ne za mu fito tare wato ba za ku yi mun shigo-shigo ba da zafi ba sannan kuma idan sulhu ne to za ku yarda da duk wanda na yarda mu yi sulhu tare suka ce sun yarda da wannan a kan wannan ne ya miƙa hannunsa suka yi masa chaffa ya zama khalifa to a iya wannan ɗan lokacin shi sayyidina Muawiya yana sham da kuma ƙaruruwan da suke ƙarƙashinsa to daman annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗa cewa inna ibni hadha sayyidu wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'ataini min almuslimin yace wannan ɗan nawa ya nuna al-Hasan ibn Ali yace ɗan nan nawa shugaba ne kuma ubangiji zai samar da sulhu ta hanyarsa tsakanin wasu ɓangarori biyu masu saɓani na musulmi wato ta hanyarsa za a samu haɗin kai a samu sulhu tsakanin ɓangarori biyu masu saɓani na musulmi to wannan mu'jizar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya furta da wannan karamar da Allah maɗaukin sarki ya so girmama sayyidina Hassan da ita ta ce ta tabbata a lokacin domin lokacin da ya fito ya kirawo sayyidina Muawiya daman shi bai nufi yaƙi ba domin irin mutanen da suke bayan sayyidina Hussein su ma suna da yawa mutanen Iraki duka mutanen Hijaz Makka da Madina duka haka da mutanen Yaman duk suna tare da Hassan wato yana da jama'a yana da sojoji wanda idan yaƙi za a yi to ba ƙaramin zuwa da jini za a yi ba na haka shi kansa sayyidina Muawiya baya da sha'awar a ce an gabza faɗa irin wanda aka yi a zamanin sayyidina Ali As-Siffin don haka shi ma yana neman abin da zai kawo wato tsagaita zubar da jini ko kare jinin musulmi to lokacin da sayyidina Hassan ya bujiro da sulhu cewa a yi sulhu sai ya yarda to kuma shi sulhun da ya yi niyyar yi shi ne gaba ɗaya ya janye ya bar wa Muawiya shugabancin to haka kuwa aka yi to daman ya riga ya kafe mutanensa a kan wannan suka yi masa chaffa cewa duk wanda zai sulhu da shi za su bi shi za su amince ba za a yi rigima ba da haka lokacin da ya ce a yi sulhu babu wanda ya ja cewa shi bai yadda ba ko ya ja dagawa ce zai yi rigima. Don haka sayyidina Hassan ya janye wa Muawiya a wannan lokacin aka samu haɗin kan musulmi duka, daular musulmi ta zama abu guda ɗaya a ƙarƙashin inuwa ɗaya, ƙarƙashin shugabanci ɗaya shine shugabancin Muawiya ɗan Abi Sufyan. To wannan ita shekarar ita ke kira amul jama'a, wato shekarar da aka samu haɗin kai al'umma musulmi ta dunkule ta zama jama'a ɗaya, ta cure ta zama ɗaya. Daga lokacin aka samu istiqrari, wato zaman lafiya a tsakanin al'umma, ba a tunanin fada, ba a tunanin tashin hankali. Don haka hankalin musulmi duk ya dawo ya tattara guri guda. Yanzu babu abin da za su sa a gaba illa kuma su yi tunanin yadda za su faɗaɗa addinin, su shigar da shi garuruwan da suke kishinsa, inda suke da buƙatarsa. Da abubuwa duk sun tsaya cak saboda wannan rigimar da take ta cikin gida. Don haka maganar a fita a kai wato musulunci wasu garuruwa da wasu ƙasashe duk ya dakata, don su kansu musulmin ba su samu nutsuwa a tsakaninsu ba. To tun daga wannan lokacin sai aka samu nutsuwa, aka samu wato haɗin kai, al'ummar musulmi hankalinsu ya koma guri guda, abinda da ba a samu ba tsawon shekaru da aka yi. Sayyidina Muawiya ya shekara 20 yana gwamna a Sham, ya shekara 20 tun zamanin Sayyidina Umar yake gwamna, zamanin Sayyidina Usman ya tabbatar da ya bar shi a nan, sannan Sayyidina Ali da ya zo ya same shi akan wannan abin nan. Tun zamanin Sayyidina Umar yake gwamna a Sham, haka ya shekara 20 yana a matsayin gwamna, sannan ya kuma shekara 20 yana matsayin khalifa, yana matsayin amir, wato sarki na muminai. Kaga shekara 40 kenan yayi yana shugabanci, kuma a zamanin shugabancinsa ba a samu hatsaniya ba, ba a samu rigingimu ba, tun daga lokacin da Sayyidina Hassan dan Ali ya janye masa, ya sakan masa shikenan duk duniya, kuma sai aka zauna lafiya, kowa ya miƙa wuya, sai zaman an samu zaman lafiya. Sannan kuma Sayyidina Muawiya mutum ne mai karamci, mutum ne mai kyauta, mai tausayi, wannan da shi ne ya yi mallaki mutanen Sham. To kuma talakawa inda har za a tausaya musu a cikin harkokin rayuwarsu ta yau da gobe, za a sakan musu mara, za a ba su abin da zai rike musu rayuwa, babu shakka ba ruwansu da mulkin mai mulki. Galibi abin da ke faruwa ai zalunci ke sa talakawa su ce su ba su yadda ba, amma da a ce daɗi suke ji, to in za ka yi shekara 1000 ba ka je ka shekara, zuwa abin da ya dame su. Duk ƙasashen da kuka ana ta bore, ana ta rigima, ai zalunci ne ya yi yawa, wato an talauta mutane ƙarfi da yaji, ba wai dan Ubangiji ya ƙi sakin arzikinsa ba, Ubangiji ya saki ya ba wa kowa. Ubangiji tun da lokacin da ya halitta sama, ya halicci ƙasa, ya ƙaddara abincin kowa, wa ƙaddara fiha aqwataha, tun wannan lokacin ya ƙaddara abincin da kowa zai ci, kowa nan Ubangiji ya kasa masa kasansa. To da a ce mutane ba za su yi zalunci a junansu ba, kowa zai samu kasansa, kowa zai ce koshi, ba wanda zai tashi yana jin yunwa. To amma wani ne zai riƙe na wani, ko ya haɗe da nashi da na wasu, duk ya tattara guri guda, ko ya riƙe ko ya rarraba wannan kusa da shi, su ta wadaƙa suna kwama cala da dukiyar al'umma. To kaga a nan ne da wuya ne, ko da an yi haƙuri na wani lokaci, to haƙuri yana da iyaka, za a samu kuma lokacin da mutane za su tsalle. To musamman kuma a haɗa abu biyu, wato wani lokaci shi ɗan adam in ka hana shi duniya ka bar shi addininsa, to sai kyale ka. Shugabanni suka hana talakawansu duniya, kuma amma sun basu su je su nemi lahira, to sai ka riƙa jin cewa ku ci, mu ma namu zai zo za mu ci, yana jin cewa akwai rana shi ma da zai ci, tunda an bar shi yana addini yadda Allah yake so. To amma ka hana shi duniyar kuma ka hana shi addini, to ya kake so kenan ya rasa nan ya rasa can, kaga ba zai iya haƙuri da wannan asara haka ba. To abin da yake faruwa a wasu ƙasashe yanzu kamar Tunisia, ai kaga abin da ya faru kenan, an hana su addinin, an hana su kuma duniyar, ga baƙin talauci kuma ga baƙin jahilci da rashin fahimtar addini. Masu karantar da addinin an kama su, an kakkashe su, an rufe su, naka mutane suna cikin jahilci naga kana zuwa sallah akai akai kama ka daure ka ci dan ta'adda ne kai sallah akai akai ba za ta yi ba har ta kai ma sallar al'asr da abin zahar da al'asr an gwame su guri guda an hade su saboda haka za a kira sallah al'asr a zahar uku saura kwata a bada minti biyar mutane su taru sai ai sallah zuwa hudu saura biyar na gama sallah hudu saura biyar sai a kira sallah abin nan kai ofon sai a uku daga an kira sallah uku kuma a ƙara bada minti biyar kaga uku abin nan uku saura biyar sai a kira sallah an kira sallah kuma a bada minti biyar karfe uku daidai a tada sallah a gama sallah uku da minti biyar ko da minti goma kaga an haɗe a zahar da al'asar wai kada a ci lokacin mutane suna ayyuka ma'aikatan gwamnati kada a ɓata lokacin burge ba so ma ya hana sallah a zahar da al'asar yadda shi yake gani suna hana mutane ayyuka ana ɓata lokaci to da bai samu iko ba shine aka yi irin wannan da an gama kuma aka masallaci a kulli sannan maka isa ka fito sallah asuba ba wanda yake fita sallah asuba to ya gama yau kashin sa ya bushe dan ta'adda ne ya za a yi a wannan lokacin kowa yana sharar bacci yayi dadi shi dan yana lailuka tawila lailuka tawila kuma kai ka tashi da kama sallah alama cewa kai baka tare da shedan dan ko fitila aka ga tana haskawa a wannan lokacin a gidanka aka ga wato kenan kana tashi a gida har kana kulla fitilu kana sallah asuba da safe kawai sai ga sammaci ko ga yan sanda a kofar gida an zo a tafi da mutum aka zo aka ce duk masallaci sai an raba sai an yi ID card na shiga masallaci saboda haka masallacin Modibbo duk wanda yake sallah anan to za a bashi ID wanda duk bashi da ID card ba zai shigo ba haka in kana tafiya ka je wani guri sallah ka same ka sai dai ka sayar da za ka yi sallah ka shiga masallacin da baka da ID card sai a kama limamu to an zo kuma ga bakin talauci ya za a yi ba za a yi bore ba to haka ita ma Masar ga zalunci talauci shekara 31 ana abu daya shi yasa lokacin da Dr. Yusuf Al-Qaradawi yake magana yake cewa idan mulkin nan da kake yi riba kake samu wannan da goma shi kake to nan shekara 30 aya ishe ka riba shekara 30 dai ita ishe ka idan kuma mulkin nan bala'i ne to bala'i shekara 30 ya ishe ka kaka kura dai ka bari to amma ka duba irin yadda ake ta kikikata inda ya san cewa ya kashe wani percentage na 'yan kasar zai zarce wallahi zai kashe dan ya kashe shi ya ci gaba da mulki wannan duk abin ne mai sauki to abu ne da ba shi da tabbas in yayi haka din zai iya za a yi tazarcen ko ba za su yi ba sayyidina Muawiya ya sakarwa mutane wato akwai rahama tare da shi mulki ne amma yana tattare da rahama shi yasa yayi wannan shekarun ba tare da samun matsala ba tare da samun fitintunu ba an tambayi Abdullahi dan Mubarak game da Muawiya Abdullahi dan Mubarak al-Qurasani ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci aka tambaye shi me zai ce game da Muawiya sai ya ce me kake zaton zan ce game da mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sami Allahu liman hamidahu shi yana bayan sai ya ce rabbana wa lakal hamd yace me kake tsammanin zan faɗa game da wannan wato sahabin da ya salla bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kake tambaya ta me zan faɗa game da shi a wata riwayar an tambaye shi cewa da Umar dan Abdul Aziz da Muawiya wanne ne yafi falala sai yake cewa laturabun fi min kharai Muawiya مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وافضل من عمر بن عبد العزيز يتي قورن da za ta shiga wato hancin Muawiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato qurar da za a tayar yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shiga hancin sa tafi alkhairi tafi falala da Umar dan Abdul Aziz kun dai san Umar dan Abdul Aziz adalcin sa da nagartar sa to amma wannan ya samu sharafu suhba sharafu suhbati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya samu matsayin zama tare da annabi sallallahu alaihi wasallam zama sahabin sa daka babu wani abin da zai kai wannan an tambaye al-mu'afa ibn imran irin tabi'ai cewa me waye yafi falala muawiya ko kuma umar dan abdul aziz sai yayi fushi sai ya fusata yake cewa mai tambayar ataj'alu rajulan min as-sahabati mithla rajulin min at-tabi'i muawiyatu sahibuhu wa sihruhu wa katibuhu wa aminuhu ala wahyi sai ya fusata yake cewa yanzu zaka sanya wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kwatanta shi da wani mutum daga cikin tabi'ai sai Umar dan Abdul Aziz tabi'i ne ce zaka kwatanta wani mutum daga cikin sahabbai da wani mutum daga cikin tabi'ai yake cewa Muawiya sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma shirikin sa ne dan yana auren yar uwarsa Ummu Habiba sannan kuma mai rubutun sa ne wato sakataren sa ne sannan kuma annabi ya amince masa akan wahayin sa to ya yarda a saukar da aya a ce Muawiya rubuta amintacce ne ala wahayi yace to wannan shi kake so kuma ka kwatanta da wani mutum daga cikin sahabban daga cikin tabi'ai akwai ruwaya da Abdullahi dan Mubarak yake cewa Muawiya ya zama jarraba ne da shi muke gane mutanen da suke son sahabbai da wanda ba sa son sahabbai wato ta hanyar yadda da Muawiya da amincewa da shi muke gane mutanen saboda haka da ka ji wani yana suka Muawiya to ka san ina ya nufa ba sai ya taɓo saman ba ba sai ya taɓo Abubakar da Umar ba da zarar ka ji yana fara ya dan fara gunaguni akan Muawiya da Musa to kawai wannan ka san ina ya sa gaba da su zaka gane sunna da kuma bid'a da su zaka gane masoya annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlul baiti da makiya annabi sallallahu alaihi wasallam da ahlul baiti Abdullahi dan Abbas kamar da Ibn Abi Mulaika yake cewa an ce da shi halaka fi amirul mu'minina Muawiya fa innahu ma autara illa bi wahida sai ba zaka je ka samu Muawiya sarkin mu'mine ku yi magana ba domin ya tashi wuturi yana yin raka'a daya sai Abdullahi dan Abbas ya ce innahu faqih Muawiya babban malami ne to ba wanda za a je a sa gaba bane a tsitsiye shi a ce ya kake kaza ba zai yiwu yayi haka nan da ita ba to kuma hadisi ne ya tabbata na manzo sallallahu alaihi wasallama cewa in ka ga dama kai wuturi da daya kana iya yin wuturi da raka'a daya saboda haka ba wani abu yake yi da ya saba wa sunna ba zaka sayyidina Muawiya yana da falala yana da matsayi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi ya ubangiji ka sanya shi shiryayye abin shiryarwa ka shiryar ta hanyar sa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a cewa Allah ka sanar da shi littafi ka sanar da shi kuma lissafi duk wannan ya shiga cikin falalar sayyidina Muawiya sannan kuma ya shiga cikin rububin falalar sahabbai gaba daya duk wata falala da alqur'ani ya faɗa ta sahabbai to Muawiya shi ma ya shiga ciki don haka Muawiya yana da wannan martaba yana da wannan daraja yana da wannan matsayi taba shi to sukan alqur'ani ne sukan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sukan sahabbai ne waɗanda suka amince da sayyidina Muawiya Allah ya kara masa yarda sayyidina Muawiya ayyuka a zamanin sa domin lokacin da ya hawo mulki ya karbi wannan ragaban mulki abubuwa suka zo su aka nutsu to sai ya maida hankali kuma wajen yadda zai kara fadada daula ta musulunci shine farkon wanda ya fara yin jiragen ruwa na yaki wanda su aka fara fita aka shiga yakan Rumawa shine farkon wanda ya fara yin wannan a shekara ta 54 bayan hijira sannan shine wanda ya yaki Constantinople farkon wanda ya yaki Constantinople مدينه قيصر النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اول جيش يركبون البحر قد اوجبوا حديثنا في البخاري فاركم متانن ده زاسو هاو جيرجين روا سو تفي ياقي سن تشنتش الجنه sannan yake cewa wa awwalu jayshin min ummati yaghzuna madinata qaisar maghfur lahum farkon mutanen da za su hau jirgin ruwa su je su yaƙi madinatu qaisar ita ce Constantinople ce to an gafarta musu. To kaga Muawiya shine farkon wanda ya fara fita yakar Constantinople. Mun taba karanta hadisin Ummu Haram. Mun taba karanta hadisin Ummu Haram anan wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bacci a gidanta ya tashi yana dariya. Take tambaye sa me yake dariya yace an nuna masa wasu mutane a cikin jiragen ruwa. Kalmuluki alal asirra. Wato kamar sarakuna akan karagun mulki sun fita sun je yaki kuma Allah ya ba su nasara har ta roki Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai addu'a ya rasulullahi Allah ya sa ni cikin su yace zaki kina cikin su sannan ya saki gangadi bacci ya dauke shi ya saki tashi yana dariya ya rasulullahi me yasa ka dariya ya gaya mata cewa an kuma nuna masa wasu mutane za su shiga cikin ruwa yarkabuna sabajal bahar ashi da tsakiyar ruwa kalmuluki alal asirra suna kan abin nan kamar sarakuna akan karagun mulkin su ce za su je su yaki kuma a ba su nasara tace ya rasulullahi ya addu'a Allah ya sa ni cikin su manzo Allah ce kina cikin na farkon to a fita ta farko zamanin sayyidina Usman ta fita tare da mijinta Ubadah ibn Samit to amma Allah yayi ba za ta dawo ba sai shahada ta fado daga kan abin hawanta sannan ya harbe ta da kafa ta rasu shi yasa annabi ya ce kina cikin na farko domin ba za ta ma rayu ba har zuwa na biyu din za wannan farko Muawiya shi ya fara jan wannan zuga sannan bayan sa dan sa Yazid ya kuma jan zuga ta biyu wanda duk wannan yana daga cikin abin da zai sa wato ka sassauta ma waɗannan bayan Allah annabi ya ce maghfurul lahu an gafarta masa to me kuma zaka ce kai kuma bayan annabi ya ce an gafarta masa don haka sayyidina Muawiya yana da wannan shi yasa malam anan yake cewa wa kana Muawiyatu awwalal muluki bawo shine farkon sarakuna wato da kansa sarauta ta fara bayan khilafatul nubuwa ta kare sai kuma al mulk amma mulki wanda yake tattare da rahama da tausayi ba mulki na kama kariya ba ba mulki na zalunci ba mulki na kama kariya mulkin da dole ka bi in kuma ka ce ba za ka bato za ka gamu da gamanka dole abinda ake so shi za a yi ka so ko ba ka so ba magana shawara kirsasa maka za a yi mulkin da yake cike da zalunci mulkin da kowa ya riga da ba zai zalunci dan uwansa ba kuma abinda za a yi to shi ne annabi yake cewa satakunu khilafatul nubuwa khilafan nubuwa za ta kasance shine zamanin Abubakar da Umar da Uthman da wannan watanni shida lokacin da sayyidina Hassan ya riƙe ragaman mulki wanda ita ce khilafatul nubuwa domin sun maye gurbin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne saboda sun tafi akan irin tsarin sa summa yakunu mulkun wa rahma sannan kuma abin ya zama mulki amma tattare da tausayi wannan shine zamanin sayyidina Muawiya mulki ne amma kuma akwai tausayi a ciki shine abinda Zahabi yake cewa da wannan ya mallake mutanen Sham summa yakunu mulkun wa jabariya sannan kuma a samu mulki na kama kariya lokacin da dan sa Yazid da waɗanda suka zo aka samu mulki kuma kama kariya don haka mutanen Madina sun ce ba su cafa ba a tura musu sojoji a ce kowa sai yayi wannan cafa ko kuma yaga abinda ba zai masa dadi ba sannan kuma mulki na zalunci daga ba wannan duk khulafa'u bani umayya khulafa'u bani al-abbas da suka zo kuma shikenan mulki ya zama zalunci kowa in yana da matsayi a gurin khalifa ko a gidan khilafa to zai zalunci wanda yake kasa da shi to sai abin ya tafi a haka to akwai lokacin da khilafatul nubuwa kuma za ta dawo annabi ya yi wa al'umma al-bishr cewa khilafatul nubuwa za ta kuma dawowa kamar yadda take to shine a wani guri Sheikhul Islam a cikin fatawa a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa yake cewa wa hadha yaqtadi anna shawbal khilafati bil mulki jaizun fi shari'atina yace wannan yana nuna sirka khilafa da mulki ya halatta wato ka dauko system na khilafa amma a cikin tsari na mulkiya system na khilafa shine ya zama da akwai tausayi akwai bawa kowa haƙƙin sa kaga wannan abu ne wanda shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora harsashin shugabancin sa akai shine abinda sayyidina Abubakar da Umar da Usman da Ali suka tafiyar da mulkin su akai wato tausayawa kowa da kuma bashi haƙƙin sa duk da basu tafi akan mulkiya ba tunda basu gadarwa ƴaƴan su ba to ya nuna kenan in aka samu mulkin da akwai tausayi a cikin sa to ba laifi wato a samu mulki amma yana tattare da tausayi tausayi shine kowa bashi haƙƙin sa kara kada ku rika wawashewa ko ku rika cinyewa ku rika sama da fadi kuna rubda ciki ana wato kwashe dukiyar al'umma wannan babu rahama a ciki babu adalci a ciki wannan ba zai zama halal a shari'a ba amma idan ku yi mulki ne amma kuma kowa ku bashi haƙƙin sa to ku je ku yi ta yi yanzu kasashen larabawa da ake mulkiya da a ce za su ba kowa haƙƙin sa ba za a cutar da na ƙasa ba ba za a rika kwashe dukiyar talakawa ana rabawa dangi ba to da ba wani abu sai su je su ko mu nan da a ce abin wato zai tafi a haka wato a samu wasu su riƙe amma su yi adalci kowa a yi ta bashi haƙƙin sa na romu da magana wani zaɓe ko wani wata fitina za a yi ta kashe-kashe a banza da wofi yara ana ba su ana dura musu kwaya suna sare-sare suna kashe mutane to amma ba hakan za a yi ba sai haka sai ka yi sha'awar a ce kowa ya zo duk zalin akwai ranar da zai tafi dai saboda in ranar da zai tafi ta zo a tare a masa rududdugu a kawo da shi to shi yasa ba za ka so a yi ta tazarce ba saboda abin da ake gudanar da abin a kansa babu adalci amma an da adalci to a yi ta tazarcen ma a zarce har zuwa lahira ma duk ba abin da Allah ya daɗa ƙasa ba abin da zai dame mu to shi ne Ibnu Taymiyyah yake cewa wannan yana nuna kenan shaubal khilafati bil mulki ja'iz to a gauraya khalifanci wato wani system na khilafa da mulki ya halatta fi shari'atina a cikin shari'ar mu wanda zalika la yunafil adala wannan ba zai kore adalci da aka ce ai ba wa in kana fil khilafatu al mahdatu afdal duk da cewa a samu khilafanci an sa wannan shi yafi dacewa kuma kun san khilafanci ana wato dole shugaba ne akan duba da shawara ta manya masu hankali shawara ta manya masu hankali a zaɓo manya masu hankali su ga cewa waye ya kamata ya zama shugaba ba ruwansu da cewa wane da gidan wane ya fito wane ɗan wane ne wane gidansu su aka yi bi a'a wane ne ya dace kawai ya zama sai su dora shi haka khilafin nubuwa take sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam duniya aka zaɓi Abubakar Abubakar ba ɗansa ba ne ba kaninsa ba ne ba yansa ba ne aka zaɓe shi don babu wanda ya kai shi cancanta shi kuma da zai bar duniya bai ce a kira masa ƴaƴansa ba ko Abdurrahman ɗansa ya ce ya naɗa shi a'a sai ya sa ya ce ya kawai sai ya nuna Umar kuma shi kenan ba wanda ya ja don kowa ya yarda cewa shi ya kamata lokacin da sayyidina Umar ya zai bar duniya ya kafa kwamiti na ahlul halli wal aqd wanda su ne za su faɗa su za su duba al'amarin mutane shida ya ce ban da ɗansa a cikin shidan nan a zaɓi ɗaya ba ɗansa yana cikin kwamitin amma baya cikin waɗanda za a zaɓa saboda su suka zauna kuma a lokacin ba kamar su suna cikin al'asharul basharina bil janna saboda a cikin su suka haɗu aka zaɓo sayyidina Uthman bayan an kashe shi babu kamar sayyidina Ali dan shi yana cikin wannan kuma daman tsakaninsa ne da Uthman aka ɗan ja saboda ka Usman ya zama shi ya ci to yanzu kaga shi ne na biyu to kaga ba za a tsaya amma ɓata lokaci ba sai ya zama shi ne khali to kaga anan babu wani mulki a ciki to wannan shi ne tsarin khilafa tsarin mulki kuma shi ne yadda shi Muawiya bayan ya sauka bayan ya abin nan ya hau ya zama ɗansa shi ne ya gaje shi shi ne ya zama waliyul ahad shi ne ya zama yarima mai jiran gado wanda kuma shi ne za ka ga a wasu ƙasashe yanzu da ake mulkiya za ka ga haka ake shi ne kuma za har ma kasashen da ba ma mulkiyar bace ake so a maida ta mulkiyar kowa kawai so yake gadawa ya gadawa ɗansa kaga abin da ya faru a Masar ɗin kenan shi ma na Masar ɗin so yake gadawa ɗansa Jamal dan lokacin da aka shi Anwar Sadat shi Husni Mubarak shi ne na'ibi wato akwai shugaba akwai mataimaki da aka harbe Anwar Sadat a 1980 sai ya kasance shi Mubarak shi ne zai rike gado dan shine daman na'ibi dan haka constitutionally shine zai zama shugaba to shi da yawo sai kisa na'ibi akai da shi ya kisa na'ibi yace saboda shi ya ga bai ga da'a masar wanda ya cancanci kujeran nan ba shi ya cancanci ta na'ibi yanzu ya cancanci shugaba amma kuma ba kuma wanda zai cancanci na'ibi shekara 30 din nan da 120 da aka yi an yi prayer har an gaci an fahimci cewa dan sa yake so dan kasa na'ibi kaga kenan yadda ya hawo mulki ta hanyar na'ibi wani ma zai hawo kenan to shi kuma ba ya san haka to sai yanzu cikin kwanakin nan da garin ya kama da wuta sai ya rantsar da na'ibi to shi ma na'ibin da ya rantsar ba wai shi ya zabi ya rantsar da shi ba Isra'ila ne da America suka matsa masa shi wannan da aka rantsar ai shi ma duk jirgi ɗaya kwaso su da Mubarak shugaban SS ne na kasar kuma dukkan wasu shigi da fici da faɗi tashi da ake tsakanin Isra'ila da Masar shine a gaba kusan ma mutanen ƙasa anan suka san shi ba hatta mutanen Masar anan suka san shi akwai kokari da yayi matuƙa da gaske wajen takura ɗin Hamas da wannan takunkumi da aka sa musu yana daga cikin wanda suka sa ido sosai a ga cewa takunkumin nan an tafiyar da shi yadda ya kamata bai samu matsala ba ya taka rawa wajen yadda za a ceto Gilad Shalit wannan ba sojan da Hamas suka kama tun sojan fu bai yi nasara ba don haka su Amerikawa da Isra'ila su Netanyahu su suka nemi cewa ya sanya na'ibi saboda in ma ya tafi nasu ne zai zo to shine sauri ya rantsar da wannan to amma insha Allah hakan ba za ta yi ba to kaga har kasashen da ba ma mulkiyar ba ita ba su ma mulkiyar suke so su koma kaga Syria lokacin da Hafiz al-Assad ya mutu sai kawai aka dauko ɗansa duk da cewa lokacin ɗan nasa bai cika shekarun da constitution ya ce a bashi shugabanci ba sai aka zauna aka rage shekarun a constitution ne yadda zai daidai da jikinsa kamar ka kai watela riga zai dinka ba kaga zai auna ka daidai da kai sai ya dinka to haka aka mai da constitution din sai ya zama yayi daidai da Bashar al-Assad sai aka bashi kaga ya sako mulkiyar haka nan ka duba Lebanon da Sa'ad al-Hariri ya tafi abinnan kai Rafiq al-Hariri sai ɗansa Sa'ad shikenan sai ya haye kujerar duk da Allah ta rigima yanzu ka duba Libya yanzu ɗansa yake ta shishiryawa Saiful Islam yadda zai karɓi ragama in shi ya tafi to duka haka ƙasashen ake ta kokari kowa ya kaga kasashen da ma suka ce demokradiya zabe waye ƙarya ne mulkiya suke so su yi to kawai su ce mulkiya mana a ce mata kawai ita ma kingdom a ce mamlaka maimakon a tsaye ana jamhuriya ai ba haka ake jamhuriya ba wannan mulki ne na mulkiya to shine nan Ibn Taymiyyah yake cewa idan za a samu khilafa tsantsa wannan shi ya dace wato in wannan ya tafi a duba waye cancanta kawai a dora shi shi kuma ya tafiyar da mulki kan adalci ya ba kowa haƙƙinsa ba zai fifita gidansa ko yankinsa ko danginsa ko yan'uwansa akan sauran talakawan ƙasa ba kuma kowa ya yi ba daidai ba komin kusanci shi da shi a hukunta shi wannan shine khilafa shine daidai da tsarin khilafa idan ba a samu haka ba to ba laifi a gauraye mulkin amma da tsari na khilafa din wato ta fuskar adalci da tabbatar da gaskiya da rahama da tausayi da waye ya zama na kuma akwai haka sai yake cewa wa kullu man intasara li muawiya waja'alahu mujtahidan fi umurihi wa lam yansibhu ila ma'siyah fa alayhi an yaqulu bi ahdi qawlayn imma jawazu shawbiha bil mulki aw bi adawi al-lawm ala dhalika wato duk wanda yake goyen bayan muawiya ya yadda cewa muawiya mujtahidi ne cikin al'amuransa bai jingina muawiya zuwa ga sako ba to dole ne ya faɗi ɗaya daga cikin abubuwan nan biyu ko dai ya ce ya halatta a gauraya khilafa tare da mulki ko kuma ya ce ba abin zargi ba ne don an yi ba abin da za a zarga ba ne don an yi wannan Ibn Taymiyyah yake cewa wa mu'awiyatu khairu mulukil ardi bil ijma duk sarakunan da aka yi a duniya mu'awiya shi ne mafi alkhairinsu wato duk sarakunan da suka biyo baya a tarihin musulunci ba a samu kamar mu'awiya ba sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam katibul wahyi kuma wanda ya rike shugabanci tsawon shekara 40 babu wanda ya ja da shi to kasancewar sayyidina hasan dan Abu Talib shi ya sakarwa Muawiya wannan mulki, wannan shi ya zo ya sanya mabiya addini Shi'a cikin wani yanayi na rudani. Al-Hasan ɗaya ne daga cikin a'immasu goma sha biyu, a'immasu goma sha biyu ɗin nan kuma a gurinsu ma'asumai ne, wato ba sa kuskure, an gane? Ma'asumai ba sa kuskure, duk abin da suke yi daidai yake da karanta aya ko hadisi, ma'asumi ne. Duk wani imam goma tun da kan alhazuwa na ƙarshensu al-Bahadi duk ma'asumai ne. To sayyidina Hasan ɗin nan kuma yana daga cikin jerin gwanon waɗannan, sannan bayan haka suna cewa ita kuma imama da wasiya take tabbata, wato su wanda yake kai shi zai yi wasiya ga wanda zai biyo baya, domin abin nasi ne, ba ra'ayi ba ne, ba zaɓi ba ne, ba zaɓe ba ne, nasi ne. Saboda haka shi an ba shi nasi da listin waɗanda za su yi shugabanci, don haka shi zai ce wane ne, shi kuma wanda in zai sauka shi kuma zai ce to wane ne, shi kuma zai zama khalifa bayana. Wannan ita ce aqidar Shi'a. To sai kuma aka zo aka samu Hasan dan Sayyidina Ali, ɗaya daga cikin al-imamai goma sha biyu, yanzu a raɗin kansa ya zo ya sauka ya bar wa Muawiya shugabanci, a lokacin da yana da mataimaka da runduna wanda zai iya fuskantar Muawiya ya kalubalance shi ya yaƙe shi. Dan Muawiya yake cewa na ga rundunar da take tare da Hasan, idan muka ce za mu yaƙi da su sai dai mu kare gaba ɗaya, ba za su ja da baya ba. Saboda yana tare da mutane, sannan baya ka kumanta kashe mahaifinsa aka yi, wanda ma ka san zai ƙara masa jama'a, domin za a ci gaba da tausaya masa, wanda zai sa jama'arsa kuma su tsaya su ga cewa sai dai su mutu, jininsu ya ƙare a kansa. Haka yana tare da runduna, yana tare da jama'a, yana iya yin yaƙi ya yaƙi Muawiya. Can gefe kuma a kundin tarihi za mu ga Sayyidina Husaini ɗan uwansa ya yi fito da Yazid ɗan Muawiya, tare da cewa mabiyansa kaɗan ne, ko ba haka ba, mabiyansa kaɗan ne, an yi ta aiko masa wasiƙu daga Kufa cewa ka zo kawai, mu ba mu san kowa ba sai kai, ka zo za mu abin nan, har sai da wasiƙa ta kai wajen 50,000 a gurinsa, wanda ya yarda cewa ya samu magoya baya wanda su yaƙi tare da shi su kwaci mulki daga hannun Yazid. Lokacin da ya tura ɗan uwansa Muslim ibn Aqil ya je aka kama shi aka kashe shi, kafin a zartar masa da hukuncin kisa ya aiko da saƙo cewa kada Husaini ya taho, domin ya zo ya samu mutanen Kufa ɗin duk ƙarya suke, duk sun watse, sai da yawa a gari a Kufa yana yawo ya rasa inda zai je, shi kaɗai kwal duk an gudu an basa. Sai da ya je wata tsohuwa ce ta taimake ta ɓoye shi a gida, ita ma ɗanta ya tona masa asiri, aka kama shi, don haka ya aika musu ya ce mutanen nan kakka yadda, domin ga halin da nake ciki, ni shi kenan na gama yawo, kuma mutanen nan maƙaryata ne mai da rani. Yana kan hanya bai ƙaraso ba, don haka sai ya yi tunanin to ya juya ko ya ci gaba. Da ya so ya koma ya fasa shiga Kufa, sai ɗan uwan wanda aka kashe ɗin shi Muslim ibn Aqil, sai suka ce ba zai yiwu a kashe mana ɗan uwa ba, kuma za mu koma ba za mu je mu ɗaukan sa ba, dole a tafi a haka. To kaga ya zo daga shi sai dangin san ɗan kaɗan, amma ya yarda ya fito na fito da Yazid. Wancan kuma ga taron sojoji da runduna da jama'a, amma kuma ya yi sulhu. To abin tambaya a nan, dole ɗaya daga cikinsu dai shi ya yi daidai ɗaya kuskure. Dole idan wannan shi ke kan daidai, idan Hasan shi ke kan daidai da ya sauka ya bar wa Muawiya, to Husaini da ya fita tare da baya da ƙarfi, wannan yana da ƙarfi ya sauka ya bar wa Muawiya. Wancan da ya fito na fito tare da ba shi da ƙarfi, kenan akan kuskure yake. Ko kuma ka ce wancan da ya fito na fito duk da yana da rauni akan gaskiya yake, kaga shi kenan wannan da ya ki fito na fito ɗin ya sallama mulki tare da cewa yana da ƙarfi, akan kuskure yake. Dole a zaɓi ɗaya, ko wannan ko wannan. To idan wani ya shaƙi iska ya ce duk akan gaskiya suke, kaga wannan ya hada wato abin nan shine ake kira alqawlu bin naqidai ka hada abubuwa wadanda suke ba masu haduwa ba wanda ba zai yi a hankali ba ka ce ga wani nan a tsaye a zaune ko dai a tsaye ko a zaune ko a tsaye ko a zaune ga wannan a farke kuma yana bacci ba zai yi ba dole ka zaɓi ɗaya ga wani nan fari kuma baki to wannan ijtima'un naqidain wannan mustahil ne dole ɗaya ne zai zama daidai to ba zai yi ka ce da wancan da ya yake da wannan da bai yake ba duk daidai suka yi ɗaya dole yana da kuma suka faɗa ka kaga sun rushe aqidar gaba ɗaya aqida ce kenan ta shirme ta rashin hankali idan kuma suka ce abinda Hassan yayi ba daidai bane to wannan ya rushe imamansa kuma ya rushe ismansa domin imam bai zama imam sai masumi to ya kai shi ba daidai ba kaga kenan ba masumin bane in kuma masumi bane to ya kai zama imam sannan ya rushe imamar ma mahaifinsa sayyidina Ali dan an ce baya zama imam sai da wasicin na bayansa na gabansa to ya kai yayi wasici ga wanda ba masumi ba ka gano shi ba masumi bane kenan ya yi kuskure shi ma kaga an rushe tashi khalifanci idan aka rushe khalifancin sa aka rushe to an rushe kuma shi an cin domin duk a kan wannan silsila aka gina shi to kaga an rushe shi idan kuma suka ce abinda Husaini ne yayi ba daidai ba to shi ma sun rushe imamarsa sun rushe ismarsa sun rushe imamarsa da ismarsa da ismar duka zuriyarsa tunda an ce shi ne zai yi wasiya zuwa ga da bayansa to shi kansa nashi imamar ta rushe to wasiya kuma zai yi kaga wasiyar sai ya zama wasiya ce ba mahallinta ba tunda wasiyar khalifa dole ta fito daga masumi shi kuma an ce yayi kuskure kaga shi ma an rushe masa abin nan an rushe masa isma da aka rushe masa isma duk waɗanda suke ƙarƙashinsa duk zuriyarsa ɗin nan da aka ce su ne imma ɗin an rushe su to dole a faɗa mana shin Hassan daidai yayi da ya sakar wa Muawiya ko kuskure in ka ce dai kuskure yayi to ka rushe imamarsa in ka rushe imamarsa ka rushe ta babansa in kuma ka ce daidai yayi to Husaini da ya ja shi ya yi kuskure kenan in ka ce ya yi kuskure to ka rushe imamarsa ka rushe imamar zuriyarsa gaba ɗaya to wanne aka zaɓa kaga dole ne a yi a rasa abin da za a ce sannan kuma suna cewa Muawiya kafiri ne wanda shine abin da shi a suke faɗa Muawiya kafiri ne amma mun ga waye sakan masa shugabancin al'ummar musulmi duka gabashinta da yammacinta kudu da arewa wane ne yayi Hassan ne kuma Hassan din sun ce masumi ne baya yin abin da yake kuskure ne kenan yanzu Al-Hassan dan Ali ya sauka ya bar shugabancin al'umma duka a hannun kafiri wannan daidai ne ba daidai ba ne a ce shugaba ma'asumi ya saki al'umma gaba ɗaya ya miƙa ya daɗa kafiri haka ba daidai ba ne to in kuma aka ce a ma'asumi ne kuma bai yi kuskure ba kenan Muawiya musulmi ne to dole a yi ko dai shi ne ya kuskure ya sakar wa kafiri ko kuma a wanda aka sakar wa ɗin musulmi kamar yadda muke faɗa dole a zaɓi ɗaya kaga a nan ma dole ne a rikice a rasa me za a ce sukan ce wai shi Hassan ya yi haka ne saboda maslaha kuma domin kare zuriyar shi'a kada Muawiya karkashe su saboda haka sai ya sakan masa ya ɗau wasu alkawurra daga a hannunsa ya riƙi wasu alkawurra na cewa ba zai taɓa zuriyarsa ba to a nan abin tambaya su a imma ɗin nan ko ba kana duba yadda shi a shige wasafta su suna wasafta su da cewa ba abin da ba za su iya ba kusan al'amura duk a hannunsu suke suna iya kashewa suna iya rayawa suna iya bayarwa suna iya hanawa suna iya kaza suna iya kaza ya aka yi mutumin da yake da wannan karfin ba zai iya kare zuriyarsa da abin nan ba sai ya saki khalifancin khilafar musulmi shekara 20 a hannun wani kafiri kaga wannan ba zai shiga a hankali ba kamar yadda suke cewa ne al'a'imma la yamutuna illa idza sha'u wa mata sha'u wa haythu sha'u wa kaifa sha'u a cikin alkafi za ga wannan cewa a imam baya mutuwa sai san da yaso a inda yaso kuma ta yadda yaso kuma san da yaso kaga wannan kenan sai dan Hassan shi ya kashe kansa Hussein shi ya kashe kansa ma'ana shi ya ga dama ya mutu a yanayin da ya mutu a inda ya mutu inda kuma a hanzari a tarihi ba haka bane shi ya fito karban mulki ne ya za a wanda ya fito karban mulki kuma ya kashe kansa to kaga duk wannan yana warware aqidar ne gaba daya to batun saukar Hassan din nan daga khilafa din nan yana damun shi a kwarai da gaske shi yasa wasu ma a fakaice suna dan sukar sa cewa ya akai haka kuma suka ma suka kula duk a imma da suka lissafa 12 ba wanda ya fito daga cikin tsatsan Hassan duk daga Husaini ne shi Hassan din an jefar da shi saboda ya ja musu matsala a aqidar su shi yasa wato aqida ce wacce tana dauke da sinadarin rubuje ta domin akwai tufka da walwala a ciki in aka faɗi magana to sai a samu kuma wani abu babba a tarihi ya zo ya bata abin sayyidina Husaini ya sakarwa sayyidina Muawiya mulki dau'an wa ikhtiyaran ba tilasta sayyidina Hassan ba tilasta shi akai ba kuma ba a mawqiful da'f yake ba ba wai a wani matsayi yake na rauni ba bare kace ai yayi rauni ko taqiya a mawqiful quwwa yake yadda ubansa ya rike shi ma zai iya rikewa kuma ya samu ma karfi sama da haka domin shi an yi wani abin da zai kara masa karfi to ma kawai wata 6 sai zo saki kaga alama ce da take nuna cewa duk wacce aqida da aka gina duk ba gaskiya bace su ba wannan a tsakatunan su ba ma magana cewa wai su ne shugabanni dole sai shugabanci ba wannan duk wasu ne suka zo suka kirkiri abin dan ya zama ya kawo yabuki da dagulewar al'amura cikin musulmi su rika kallon shugabannin su na farko wadanda su ne abun koyi su rika musu kallon maha'inta mai yaudara macuta kaga daga nan shike an rushe musuluncin an rushe karfin musuluncin idan ya zama na shugabannin mu na farko sun kirki amana to waye kuma za mu zo mu ce ka zo ka rike musulunci dan za ka rike amana sai to ai na farkon ma nabi ya ba su musulunci suka rike ba su rike amana ni kuma ku ce wai musulunci ne zai sa rike amana kaga gaba ɗaya an rusa mana musulunci an rusa mana waɗanda za mu yi koyi da su waɗanda za mu buga misalai da su idan za ka buga misali da Abubakar da Umar da irin adalcin da ya wanzu a cikin halifancin su sai wani ya zo ya ce to ba a ciki aka ce sun zalunci ba gidan manzon Allah ba kuma sannan idan waɗancan da suka zauna da manzon Allah sun yi zalunci ni dan ina shugabanci na zalunci dan me za ku matsa mu to Umar ma ai ana tuhumar sa yayi Usman ma ana tuhumar sa yayi to ni na fi su tsarki ne kaga gaba ɗaya ba ka da wani abin da za ka yi ma wani azzalimin hujja da shi ko wani abin da za ka buga wa wani misali da shi ka ce zo ka yi koyi da irin suwane tunda wannan aqida duk ta rubuce su to shi yasa dole in ana so a ceto wato koyarwar musulunci din ta zama koyarwa ce da za a buga misali da ita dole sai an ajiye aqida shi a gefe amma da za a rike aqida shi a to gaba ɗaya musuluncin ma ba zai wani kwarjini ba tunda tun farkon sa ya haddasa rikici gidan manzon Allah suna kuma rigima akan mulki haka wani in ya zo ya rigima akan mulki yayi kashe ba za ka zarge shi ba sai ce ai gidan manzon Allah ma sun yi kashe akan mulki to kaga duk wannan jagwalin aqida shi'a ne idan manzon Allah ba su yi rigima akan mulki ba in aka fita yaki man annabi sallallahu alaihi wasallama dangin sa yake sawa a gaba kaje ka karanta yakin Badar ka gani shi wa annabi ya fara cewa ku fita ɗan uwansa wanda yake so ya tanadarwa da gidansa da ɗan uwansa mulki ba zai rika shigar da su hadari ba to ya shigar da su hadari aka kakkashe su wani da za su yi mulkin bayan sa to amma sai muga annabi yana sa ɗan uwansa gaba su yake sa su Ali su Hamza su aka rika sawa a gaba wanda yake nuna cewa shi ba ya zo ne ya gina mamlaka ba ya gina wata sarauta annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne manzo kamar yadda ya ce ba manzo bane mai sarauta irin ta sayyidina Dawud da Sulaiman mun sha magana akan wannan Dawud da Sulaiman annabawa ne sarakuna shi yasa aka ba su mulki har ma annabi Sulaiman yayi addu'a rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shaki aljani sai ya saki shi yace ba dan addu'ar dan uwana Suleiman sai in daure shi in yayi haka to shi ba zama yana da sarauta irin ta Annabi Suleiman shi kuma ba wannan ne a gaban sa ba kaga wanda shi yazo a rayuwarsa ba wannan bane ka duba irin rayuwarsa cikin sassaukan yanayi babu matsawa kai wajen abinci da sutura da waye da waye abinda ya samu yace abinda ya rasa ya hakura wanda yake da wannan irin dabi'a ka iya cika cewa yazo ne yana rigima akan mulki saboda haka wasu ba da wani hoto ne mai muni game da gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan an dauko shi daga rayuwar Farisawa ne wanda su a gurin su masu mulki kamar wato dabaka ce ta alloli shi yasa suka duka bawa gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan sifa irin yadda suke a maguza suna maguza wansu yadda suke kallon masu mulki to sai suka zata a musulunci ma haka ne gidan Annabi yana da irin wannan sifa sifa ta ilahiya ko uluhiya yana da kuma sifa ta kadata sannan kuma mulkin dole ya ci gaba da zama a cikin wannan gida to shi yasa kuma yanzu duk wani wanda yake son ya kambama kansa ya rika zaga kanshi shi ma sai ya jingina kansa da can gida sai ya ce shi ma sharifi ne ba dan kowa ya rika faduwa ana gaishe shi yana ci da wannan sharaftaka kaga duk Annabi ba haka yazo ya abin nan ba Annabi bai zo dan ya tabbatar da wannan ba Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya fahimta mana wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wanda yake cewa dan Allah menene fadar da ake ce الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها إماطة الأذى أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق توانا حديثي نينا منذ صلى الله عليه وآله وسلم وانينا تكين سير البخاري دا مسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى إيماني ينكي سبعين دا أولياني ما في قولو لور wato ka san imani shine la ilaha illallah mafi kankantar sa shine kawar da datti ko kazanta ko abinda zai cutar daga kan hanya wannan yana nuna cewa ayyukan da mutum yake yi na kwarai to suna cikin imani ayyuka duk da mutum zai yi za su haɓaka imanin sa gwargwadon yawan aikin mutum gwargwadon yadda imanin sa zai rika hauhawa yana karuwa gwargwadon yadda kuma zai rika sakaci wajen ayyukan da'a gurgurda yadda kuma imanin zai rika raguwa wanda yace a ina Sa'd ibn Abi Waqqas ya rasu Sa'd ibn Abi Waqqas ya rasu a Madina sannan yace suwaye almu'minun da Allah yace min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi farko wanda zasu shiga cikin wannan aya su ne sahabbai wadanda suka tsaya tare da manzo sallallahu alaihi wasallama wasu aka kashe su a yakin Badar wasu aka kashe su a yakin Uhud wasu kuma a yaƙe-yaƙen da ya biyo suka biyo baya sannan da kuma sauran sahabbai da suka tsaya akan wannan alkawari har zuwa lokacin da su kuma sha su shahadar ta zo Allah ya karɓi rayukan su ta akan wannan hanya kamar su Talha ibn Ubaidillah su Zubair ibn al-Awwam sayyidina Ali ibn Abi Talib da sauran sahabbai da su ma dai suka yi shahada irin sayyidina Usman radi Allah ta'ala anhu haka nan duka wani mu'mini wanda yake ya tsaya akan tafarki na manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda har mutuwa ta zo ta riski shi yana kai shi ma zai shiga karkashin ayar farkon dai wanda zai shiga sune sahabbai sannan kowa zai biyo baya ne wannan kuma yana cewa abinda yasa an ci ana cewa abinda yasa shi'a suke fifita iya iyalan gidan Husaini domin ya auri mata yar Farisa menene gaskiyar haka na'am wannan yana daga cikin dalilai daya daga cikin wato abin nan dinsa matansa yar Farisa ce ita ce daga tsatsan ƴaƴanta ne kuma sannan sauran abubuwa wannan su kamar Zainul Abidin Ali ibn al-Husayn daga tsatsan ta ne wannan kuma yana cewa hadisin da ya magana dangane da haduwar mala'iku da asuba da la'asar shin hukuncin ya tsaya ne akan waɗanda suka halarci salloli ko kuwa har wanda bai zo sallah ba su ma suna ciki ban dai fahimci me yake so ya tambaya ba za su zo su haɗu su yi handin over masu tafiya sauka masu kuma hawa su abin nan ubangiji ya tambaye su ya kuka baro bayina sai mun same su suna sallah mun bar su suna sallah to me abin me yake tambaya nan idan man mala'iku dan suke halarta sallah dama ai sallar jami'a ke nufi ce mun same su suna sallah mun bar su suna sallah ban ji ana ambatan Bilal ibn Rabah bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a wajen kiran sallah kuma sai in ji wasu in an ambaci sunansa sai su ce radiyallahu anhu to daman haka za a ce aka faɗi sunan Bilal shi ba sahabi bane ko da an ce bawa ne shi za ba za a ce radiyallahu anhu ba shi ma sahabi ne yana daga cikin waɗanda zaka ce radiyallahu anhu in ka ambace su sannan kuma baka cika jin ambatansa ba daure bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallama ya koma Sham wato ya bar Madina ya koma Sham da zama naka cikin abubuwan siyasa duk bai shiga ba abubuwan mulki da abin nan yana can gefe saboda haka baka cika jin sunan shi ya taho a cikin abin nan ba amma yana nan wanda yake cewa akwai littafin da Sheikh Saleh ibn Uthaymeen ya rubuta akan sira wato tarihin musulunci yaya sunan littafin to na farko babu wani littafi da ya rubuta musamman akan tarihin musulunci kuma in ka ce sira to yana nufin tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaƙe shi ake cewa sira duk sanda kai itlaqi kalmar sira to ba tarihin musulunci zaka ce ba sira shi sira annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi yaƙensa tarihin musulunci kuma tarihul khulafa abinda yayi har zuwa yanzu duk abinda ya shafi musulunci yana karkashin tarihin musulunci Ibn Uthaymeen bai rubutu akan tarihi ba waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu sannan kuma waɗanda suke da buƙatar addu'a ku sa su aniya Allah maɗaukakin sarki ya biya wa kowane musulmi buƙatarsa ta alkhairi wanda da yake cikin matsuwa da damuwa Allah ya yi masa Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadiganmu akan gaskiya ya raya mu akanta ya karɓi rayukanmu akanta wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.